sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. Aisha Tisila ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi yau Alhamis 5 ga watan Maris shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa uwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta shiga rudani.
Kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda yayi nominating yayi sa hannu ya rantaba hannu ya kai INEC, wani zai zo ya juya a ce wannan a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba.
To idan aka biyo mu za a ji cikakken wannan tattaunawa. Daga kasar Ghana kuma za ku ji yunkurin da malamai ke yi na bin hakkokinsu. Kamar kowace ranar Alhamis za a saurari shirin na ƙasa. Muna nan kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya. An samu karin wasu kasashe hudu da suka tabbatar da bullar cutar coronavirus a karan farko, yayin da kasar Italiya ta rufe duk makarantu har na tsawon kwanaki 10. Kasashen da suka hada da Chile da Hungary da Poland da kuma Slovenia dukkaninsu sun bayyana bullar cutar cikin su a jiya Laraba. Batun kasar Hungary ya shafi wasu dalibai biyu yan kasar Iran, yayin da batun Slovenia shi kuma wanda ke dauke da cutar ya taba tafiya ne zuwa Morocco da Italiya. Kasar Italiya dai ita ce kasar Turai da tafi kowace yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a wajen kasar China, inda suka kai 2,700 baya ga mutum 100 da cutar ta kashe. Gwamnatin kasar dai ta yanke hukuncin rufe duk makarantun kasar har zuwa ranar 15 ga watan nan na Maris. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi a taron manema labarai da yake gudanarwa kullun kan cutar jiya Laraba cewa yanzu haka kasashe 75 ne a faɗin duniya aka samu bullar cutar. An kama wata mata da ke yi wa rundunar sojan Amurka tafinta da ke zauna a Iraki, ana tuhumarta da laifin bayar da sunayen muhimman masu aikin leƙen asiri ga wani ɗan ƙasar Lebanon da ake zargin yana da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta Hezbollah, a cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. Maryam Taha Thompson, mai shekaru 61, na wato da a baya ta zauna a birnin Rochester na jihar Minnesota. Jami'an hukumar binciken manyan laifuka na FBI ne suka kama ta ranar 27 ga watan Fabrairu a wani sansanin Amurka da ke Arbil a ƙasar Iraki, inda take aikinta a matsayin mai tafinta tun watan Disamba. Tana fuskantar tuhume-tuhume na bayar da bayanan tsaro domin taimakawa wata gwamnati. A wata sanarwa, mai magana da yawun ma'aikatar tsaro ta Pentagon Alisa Para ta ce ma'aikatar tana sanar da tuhumar da ake wa Thompson, kuma tana daukar duk matakan da suka kamata ko suka dace ciki har da kare dakarun Amurka. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya nufi kasar Rasha yau Alhamis domin gana da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da zumar kawo ƙarshen tashin hankalin da ke faruwa tsakanin dakarun Turkiyya da mambobin NATO da kuma kasar Rasha da ke da ƙarfin nukiliya a lardin Idlib na Siriya da yaƙi ya daidaita. Yayin da kasashen biyu kan dan hada kai wajen yaƙi da ta'addanci a yankin, Rasha da Turkiyya na karo da juna a lardin Idlib, yankin da ke arewa maso yammacin Siriya, inda Rasha ke taimakawa gwamnatin shugaban ƙasa Bashar al-Assad domin kwato ikon tunga ta ƙarshe da ke hannun 'yan awari. Turkiyya tare da kasashen yamma na zargin gwamnatin Siriya da lugudan bamamai da taimakon Rasha, wanda ya haddasa matsalar jin kai, inda kusan fararen hula miliyan guda suka kujewa matsugunansa a iyakar Siriya da Turkiyya.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, kamar yadda muka yi alkawari, madugun waɗanda suka shigar da shugaban jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Adams Shimalu Kara da ta kai har ga dakatar da shi daga mulki, Comrade Mustapha Salihu wanda shine mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa shiyar Arewa maso gabas ya ce akwai hatsari ga nasarar jam'iyyar idan aka bar shi ya ci gaba da jagoranci. Ga tattaunawar su da wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya.
Za a yi zabe nan da wata uku, za a zauna ana yin wannan interesting ko wancan interesting, sai kaman ko bi za a yi zabe ko jibi za a yi zabe, lokacin za a fara shirya committee za ta je ta yi primaries. In aka dawo daga primaries din nan sauran kwana daya a rufe kai sunaye, ba za a bi a yi appeal ba. Abun da ya faru kenan a bayansa a matsayin shi chairman shi zai yi appeal na screen. Ta ka bai bi takardu ya duwa ba, aka kai mana candidate wanda aka zo daga baya aka ce takardun sa ba su da ke aka cire shi. Kuma yanzu illan da yake so ya mana shine duk wanda yayi nominating yayi sa hannu ya ranta hannu ya kai INEC, wani zai iya zuwa juya a ce wannan ba dan takara bane mai kyau. Domin daga matakin ward an dakatar da kai a matsayin ka na dan jam'iyya domin ka wasu laifuka.
Mana kana maganin jihar su ta Edo
kenan. Jihar su ta Edo ward din sa Isako suka ce sun dakatar da shi domin yayi laifi kaza kaza kaza, suka jira laifin da yi.
Tuni fa wasu suka fara cewa wannan ma wasu shirye-shirye ne da ake na zaben 2023, ana so a samu shugaban jam'iyya wanda watakila shi ne zai iya tafiyar da wannan zabe bisa yadda jam'iyyar APC ke son ta tafiyar da tikitin ta na 2023.
Babu ai duk wanda ya fara maganan tikitin 2023 yanzu baya ma kishin APC, baya kishin Najeriya. Domin ai yanzu abun da ya kamata mu duba tukuna ba an zabe mu ba, yanzu maganan waye zai karba yake, yanzu maganan mu yi aiki mu cika alƙawuran da aka zabe mu shine yanzu ke gaban mu. Daga babu wanda yake tuna maganan mu dai da muke wannan, ba mu tuna maganan 2023. Abinda muke magana shine muna so a bi doka tunda akwai kundin tsarin mulki na ƙasa, akwai kundin tsarin mulki na jam'iyya, ya zama cewa muna shugabanni masu biyar da jam'iyyar nan yanda kundin tsarin mulki
ya
faɗa.
Ya kaddara har ma ya kai ga an tsige ko an cire shi Adam Fashimali akan wannan kujera. Wa kuke da tunani a ranku zai iya rike
wannan? Ai ba maganan tunani bane, ai kamar da na ga maka kundin tsarin mulki na jam'iyya muke bi. Yanzu yau tunda kotu ta dakatar da shi sai mu dauki constitution. Why next are hierarchy na jam'iyya? A yanzu ba za a bar vacuum ba, shine wanda yake nan next a jam'iyya secretary sai karba. To abun da yake faruwa wanda zai nuna maka cewa wayannan mutane ba mutane suke son bin doka ba ne, mu ga shi chairman din ka san an dakatar da shi, kotu ta ce ta dakatar da shi yau. Tunda aka ce dakatar da shi da safe, kiran mutane ake yi ana so a fara yin wasu meeting da yi rubuce-rubuce a maida su daɗin baya. A yanzu haka yana da labari kakakin jam'iyya ko da yake baya nan yana Ghana, yace sun kira shi sun ce sun yi meeting, amma ga announcement da suka yi bayan secretariat din muna nan wurin, ai yan sanda suna wurin ba a bar wani ya shiga ya je wani barna ba, suna nan suna gadi ba wanda ya shiga ofishin chairman, ba wanda ya shiga inda muke meeting na working committee. Amma yau din nan sun kira kakakin jam'iyya sun ce masa an zartar da cewa tsohon gwamnan Oyo ya zama deputy, ya yi replacing ni Adebayo da ya bari daga Ekiti, wani ya yi replacing wani daga Northeast, wani ya yi replacing wani daga South East na magana Otito. Wannan ina tabbatar maka ba a yi meeting din nan ba, ba wanda ya zartar da shi, kawai abubuwa ne wanda suke so su kara kawo rigingimu a cikin jam'iyya. Kuma ba za mu yarda ba, duk wanda zai so yi wani abu zai kashe jam'iyyar nan, ba za mu yarda mu bi shi. Domin an ce in kana wanka ma kace ai dauke ma kaya ba za ka bi shi ba, don an ka bi shi tsaya da kai ma za ce kai ma kacin ne, don ba za mu bi su ba. Abinda suke so mu yi a fasa jam'iyyar nan ba za mu yarda ba.
To madalla ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya.
Tanzania na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka fi kasadar yiwuwar shigo da cutar coronavirus saboda yawancin nakaiya da ƙasar China. A kasuwar Tanzania mafi girma, 'yan kasuwa na cikin wani hali a daidai lokacin da kayayyakin ƙasar China ke ƙaranci. Kasuwar Kireku da ke birnin Dar es Salaam ita ce babbar kasuwa a ƙasar Tanzania, tana kuma dogaro ne da kayayyakin da kamfanonin China ke shigowa da su. Amma barkewa annobar cutar coronavirus da aka kuma sani da COVID-19 ta dakatar da shigar da kayayyaki daga China. Kalfan Hawadi mai sayar da wayoyin salula ne.
Zaidi ni kwenye stock.
Ya ce idan ka sayar da wayoyi baki daya suka kare kuma kana buƙatar wata takamaimiyar waya, baka kuma same ta akan lokaci ba, a lokaci guda zaka ga farashin ta ya tashi. Wannan cinikayya ta kudda China ita ce ta mayar da ƙasar Tanzania ƙasar da ta fi fuskantar barazanar samun coronavirus a Afirka. Sai dai hukumomin lafiya sun farga. Mataimakiyar darakta a ma'aikatar lafiya Dr. Janice Gamba ta ce inda muka fi ɗaukar gagarumin mataki a ƙasar shine batun tsaurara matakai a kafofin shigowa cikin ƙasar. Kamar yadda kuka sani, yanzu barazanar da muke fuskanta na fitowa ne daga ƙasashe 58 da suka kamu ciki har da China. Wasu jihohin Amurka 6 su ma za su gudanar da zaben fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat ranar Talata mai zuwa, a daidai lokacin da manyan masu neman takara a jam'iyyar B suka rage. da suka hada da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont waɗanda suke kankan da juna. Ina son Joe Biden, ina ganin shi mutumin kirki ne, abinda Sanders ya faɗa jiya Laraba kenan. Ya ƙara da cewa amma muna da bambancin ra'ayi ga wannan ƙasa tamu. Joe na da irin nasa ra'ayoyin game da makomar ƙasar, ni ma ina da irin nawa. Baya ga sauran matsalolin, 'yan takarar biyu suna da bambancin ra'ayi game da shirin kiwon lafiya na Amurka, inda Sanders ke neman a samar da tsarin kiwon lafiya ƙarƙashin kulawar gwamnati, tare da kawo ƙarshen kamfanonin inshora masu zaman kansu. A halin da ake ciki kuma, Biden na son inganta dokar tsarin kiwon lafiya mai rahusa, wadda a yanzu ita ke nuna irin kuɗaɗen da ake kashewa kan kiwon lafiya a Amurka. Daga ƙarshe, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya Amnesty International ta ce tana da shaidar da ke nuna cewa ƙananan yara ƙalla 23 ne jami'an tsaron Iran suka kashe lokacin da suka yi amfani da ƙarfin tsiya da ya saɓawa doka, suka afka masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a watan Nuwamba shekarar 2019. Wani bincike da hukumar da ke sa ido kan take haƙƙin bil'adama da ke London ta gudanar ya bankaɗo cewa ƙalla ƙananan yara 22 jami'an tsaron suka harbe lokacin da suka buɗe wuta kan masu zanga-zangar da waɗanda basu jawo basu gani ba, a cewar sanarwar da aka fitar jiya Laraba. Kamar yadda sakamakon binciken ya nuna, cikin yaran da aka kashe har da yara maza 22 da shekarunsu tsakanin 12 zuwa 17 da kuma wata yarinya da shekarunta basu wuce daga 8 zuwa 12 ba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙasar Ghana kuma, Ridwan Abbas wakilinmu ya aiko mana da rahoto akan takaddamar da ke tsakanin malaman makarantu da hukumomin ƙasar. Gare ka, Ridwan Abbas.
Shugabancin kungiyoyin na karantarwa ƙarƙashin ma'aikatar ilimin Ghana a wurin taronsu na haɗin gwiwa a hedkwatar kungiyar sun yi kira ga majalisar dokoki ta janye wannan ƙudurin doka na karatun ƙasa da ilimin jami'a ɗin. Suka ce su kungiyoyin malaman karantarwa a ganinsu mu ilimi muhimmin abu ne na cigaban ƙasa, don shi doku wani ƙoƙarin ɓillo da sababbin tsarurruka da dokokin ilimi ɗin ya kamata a yi shi tare da tuntuɓan malaman karantarwa da yake jira da manema labarai. Chairman ƙungiyar ta na Reverend Charles Ekali ya yi kira ga shugaban ƙasa ya yi tsakani tare da hana gabatar da ƙudurin ya zama doka. Babban magatakardar ƙungiyar Thomas Musa ya yi munƙarin haske game da abubuwa da suke takaddama kansu game da ƙudurin nan.
Number one is a unified condition of service.
Na ɗaya, ingantaccen halin aiki da ta koyarwa, alal misali tsakanin 1951 da 1958. Sashin kula da ayyuka 1958 ta ƙoƙarta haɗa kan malaman koyarwa wuri ɗaya. Bayan haka, malaman karantarwa suka so mafafataka samu ingantaccen tsarin aiki wanda malaman za su iya cewa nasu ne na kansu. Sai dai 1982 dokar PNDC mai lamba 42 ta rusa majalisar ma'aikatar ta ilimi. Da haka ya faru, magabatarmu sun ka nuna wa gwamnati cewa duk waɗannan abubuwa guda biyu ana buƙatar su: ingantaccen halin aiki da kuma ingantaccen halin koyarwa. Muhammad Umar, sakataren gunduma ne na ƙungiyar malaman karantarwar ta Ghana, ya yi min bayani akan kokinsu.
To, cikin abubuwan da mu ka ga kaman zai tauye haƙƙin ticoci shine ainihin ticoci gaba ɗaya wa ma'aikatan GES mun zama public sector workers, shine za mu zo ƙarƙashin civil servant, ƙarƙashin local government. Muna ganin GES kuma ya yi girma da ya zo ya zama yana ƙarƙashin local government. Na biyu, muna duban kaman conditions in civil servant ya yi daban da namu ticoci, saboda shi bai yi in condition of service mu ya bambanta, mu je kuma muna aiki karkashinsu. So kan wannan mu mun kiyaye.
Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaida Ridwan. A daidai lokacin da hankula ke ƙara tashi game da annobar ƙwayar cutar coronavirus da ke ƙara yaduwa, hukumomi da jami'an kiwon lafiya a jihar Adamawa da Taraba arewa maso gabashin Najeriya sun dau matakan kota kwana. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarshen rahoton.
Ko da kika wa yanzu ba samu rahoton bullar cutar arewacin Najeriya ba, to sai dai kuma a wani mataki na kan da garki. Hukumomin lafiya a arewa maso gabashin Najeriya tuni ko suka soma daukan matakai. Alal misali a jihar Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin kasar, hukumomin kiwon lafiya sun kokadama da shirin kota kwana. Abubakar Muhammad da ke zama jami'in yaɗa labarai na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Adamawa ya ko bayyana irin damarar da aka yi a yanzu.
Zuwa yanzu matakai da muka dauka game da daƙile yiwuwar ɓullar wannan annoba ta coronavirus a jihar Adamawa shine mun dauki mataki na fadakar da al'ummarmu gaba ɗaya akan yaya za su yi su kare kansu, yaya kuma wasu matakai ne ya kamata su dauka domin ganin cewa ba a ma samu wannan bullar ciwar a jihar Adamawa ba. Sannan kuma a ofisoshinmu a kananan hukumomi 21 ofisoshinmu masu kula da harkan bullar cututtuka su ma an sa su akan abin da ake kira high alert domin su sa ido akan abin da ke kai komo.
Su ma dai a nasu bangare kungiyoyin addini ba su kasa guba ba, inda masu ka bukaci jama'a da ke kulawa kana kuma hukumomi su yi abin da ya kamata domin magance wannan cutar. Sheikh Abdullahi Balalo, shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ko bayyana cutar ta coronavirus da annoba da ke bukata addu'a ta musamman.
Wannan cuta ta corona da ta soma yaduwa daga kasar China kuma ta shiga wasu kasashe, cuta ce da in irin wannan abu ya faru annoba ce, to roƙon Allah yake yi, Allah madaukakin sarki ya kawo musu sauki, mu kuma Allah ya kare mu. Don haka wannan cuta ko ma me ya faru, tunda cuta ce da take iya tafiya ko ina, kuma akwai hanyoyin shiga da fita tsakanin kasar China da sauran kasashe, duk da ana daukan matakin dakatarwa to ba a san ta ina za ta tsaya ba. Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron wata fitina wanda tana iya faruwa wuri guda ba a san ina za ta kare ba, kuma mutumin da ya jawo ta ba ta tsayawa a kansa tana iya tafiya ko ma ina.
Kamar Sheikh Abdullahi Balalo, shi ma shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rashin jihar Adamawa, Masfa Baran Steven Dami Mamza, ya koyi bayyana yadda masu kallon wannan cuta a yanzu.
Na farko dai muna kira ga jama'a duka a tabbata cewa an bi umarni da kuma directive da aka iya fada daga kamar daga Ministry of Health da kuma masu aiki asibiti, yanda kowa da kowa zai iya kiyaye kansa kada ya kama wannan cuta. Na biyu, a cikin churches namu musamman idan ranar Ladi ya zo, muna gargadi pastoci su tabbata cewa su fadakar da mutane su wayar musu kai batun wannan cuta, kuma yanda za a iya samu wannan cuta, yanda za a iya kiyaye kai ta wannan wayarwa a karshen ba za a samu wannan cuta ba, kuma ba za ta bazu kamar yadda tana bazuwa wurin su kasashe ba.
Da alamu duk da wannan barazana da cutar ke yi a faɗin duniya, yanzu haka ma akwai talakawan da ko a gilansu.
Coronavirus na ne ba abin da na fahimta da shi, labarin sa kawai nake ji sa sama.
Ka tsorata da batun coronavirus?
Ba wani tsoron da nake ji. Kawai Allah dai ya kare mu, mun dogara da Allah ne kawai, muna gabawa ne gun Allah yadda.
To abu ne kawai dai Allah ya kawo shi ne. Masifa ne Allah ya kawo shi, sai dai al'umma su tsaya da addu'a. Allah ya kawo mana sauki.
Ka tsorata da coronavirus?
Ba wani tsoratan da dai, komai duk abin da Allah ya yi shi ne daidai. A wurina ne a gani na ke.
Ya mako zuwa yanzu. A jumlance, sama da mutum 2,981 ne coronavirus ta kashe a China kaɗai, kamar yadda hukumar lafiya da ƙasar ta bayyana. Sannan fiye da mutum 80,200 sun kamu da annobar cutar, sannan kuma fiye da mutum 80,200 sun kamu da annobar cutar a ƙasar. Haka nan ma kuma cutar ta yaɗu zuwa wasu ƙasashe ciki ko har da Najeriya, inda ko aka samu ɗan ƙasar Italiya ɗauke da ƙwayar cutar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To an gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Kada a manta a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu domin sauraron shirye-shiryenmu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kafin mu kawo muku shirinmu na gaba a shakata da wannan. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa, nakasa, nakasa ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare yanzu muna jihar Kaduna Najeriya, inda shirin na ƙasa ke zantawa da Hashiya Sa'adiya Isa Suleiman, wacce Allah ya jarabce ta da tawaya a kafafuwa, amma kuma ta dage haikan wajen ganin ta bada gudunmuwar ciyar da al'umma gaba. Mafari kenan ta kafa wata gidauniya. Saboda haka a shirin na yau Sa'adiya za ta yi mana bayani dangane da irin ayyukan da wannan gidauniya ta fi mai da hankali a kansu. Kamar yadda za a ji a zantawarsu da wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna, Isa Lawal Ikara.
Da zaran Allah ya taimake ni na haɗu wanda yake da bukata ta musamman ko take da shi, na yi mata wayewan kai ta gane, ta fahimta, iyayenta suka fahimta, mukan ɗauke ta koyi musata ne a matsayin a koya mata ta iya, saboda al'umma su yi amfani da ita. To ka san abu ne na kuɗi, dole duk abin da zan yi malamai sun fara bukatan tun ana yin jihadi, ana sadaka tijariya, malamai sun fara complain me za a dinga basu in suka koya, saboda ɗalibai sun fara yawa. To a haka inda na ce maka dama na yi form, to sai muka fara sai da form ɗin 200, muna cewa an siya 200 a zo a koyi sana'a. A haka muka dingi da 200, sai a zo a hada, sai a samu kuma malamai, su ma ana dan sallaman su. Haka muka
wa waɗannan irin sana'o'i ne ake koyarwa?
Muna koyar da sana'o'i daban-daban, dan mukan koyar da zannuwan gadon nan irin na zamani, wanda zaka ganshi a babban leda haka, da filaluwan shi gaba ɗaya da ake yi din nan,
dinkawa ake yi,
eh, dinka shi ake yi, zaka ganshi kaman na kasashen waje haka, tunda dama kusan a kasashen waje ake shigo da shi. To yanzu kimiya ya ƙaru, matan Najeriya da matasan aka koya musu gaskiya su ma suna yi, zaka ganshi haka a babban leda sosai, da abun rufuwan shi na bargo da komai da filaluwa. To muna koyar da shi, sannan muna koyar ma da dinki, dinki irin na maza wanda ake yin ma aiki, babban riga haka, muna koyar da dinkin mata, muna koyar da takalma da jaka.
To amma kawai misali su makafi me za su koya misali tunda ba ido?
To ai sai san da ce maka dama kowane lalura da irin abin da yake koya, ko ya yi fa makaho shi ma yana kokari, tunda muna da makafan da suke kujerun zama da cakakkuna, kuma in kaga suna yi za ka yi mamakin ma yanda akai suke hada kwallo ya zama ya ba kowa sha'awa.
Amma wanda irin kujerun zama suke yi?
Irin dai kujerun zama da ake yi da zaren nan, akwai wanda irin ake nadewa, zaka ga mai gida ya bude shi kaman gado haka. To gaskiya duk suna yi gaba ɗaya, kuma koya musu da ake yi, annan suke kokari, kuma duk da ba sa ganin in dai za a ba su zararrukan a gaya musu wannan kala kaza, to za su hada shi da jakan shi ba wani matsala. To kaga kaman makafai sukan yi wannan, sai dai ba maganan dinkin zanin gado ka. To amma gaskiya su ma sukan yi. To muna koyar da takalma da jaka, shi kaga duk masu lalura ta fannin kafa su duk suna iya yin wannan. Yauwa, muna yin irin carpet na shimfidawa a ɗakin nan, wanda ake kira rock carpet, Chinese carpet. To ita ma yanzu ana yin ta a Najeriya, gaskiya ɗaliban mu sun iya yin ta, suna yin daidai gwargwado su ma. To masu bukata, masu lalura na kafa duk suna iya dinka wa'annan. Sannan ana yin fannin girke-girke, a koyar da irin abinci na zamanin nan, sannan ana koyar da irin kwalliya da ake ma'amare yanzu. So duka dai wanda ke da laluran da zai iya, to gaskiya muna koyarwa gaba daya.
Yanzu in kika auna daga lokacin da kuka fara wannan, in kika dubi masu bukatu na musamman da suka zo wannan cibiya, ko daga irin wanda aka yaye, ko daga irin ilimin da suka diba, ko iya sana'ar da suka yi, wace irin riba kike ganin kun samu, ko kuma zaki iya ganin adadin mutanen da kuka yaye waɗanda yanzu suka dogara kan suka daina maganar bara?
eh to gaskiya mun dan samu riba ba laifi saboda a shekara ta 2018 ne nake ganin na graduation ma na dalibai sama da 1000 a nan Gamji saboda har mun samu ma wayan su dai na cikin gwamnati sun dan halatta sun gani ma idon su wayanda suka halatta har da wakiliyan ita commissioner mata Hajiya Hafsat Baba to sun zo mun yayi dalibai lokacin sama da 1000 mun yayi su wanda suka koyi sana'a daban-daban a nan Kaduna to a cikin su akwai masu bukata ta musamman to alfaharin da nake yi shine a yanzu akwai da yawa wayanda suka mallaki shago na kansu zaka ga mace ko da bata da aure tana kokarin yin wayannan zannuwan gadon da takalma da jaka ana kai mata different jihohi ana sai dai a dinga turo yawa sai dai a dinga turo mata da kudin ta a bata kudi tayi ta tura dan abin da ta samu a turo mata eh nake ganin kaman mun dan samu riban
to ba sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Hashiya Sa'adiya Isa Suleiman shugabar gidauniyar da rarrafe da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai anjima
dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka kira kuka bar mana akan na'ura
magana Kasimu Ali sabbin matasan asara a jihar Sokoto fashin wasu goyi ina so in wani da wannan dama da kuke ba mu kun san sakona ga ilahiyar Najeriya musamman arewa maso gabas to ina kira ga al'umman mu na kasar ta Najeriya musamman arewa mu fara tashi tsaye wajen roƙon Allah da istighfari domin gaskiya halin da kasar mu take ciki abin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mu koma ma Allah domin tashi-tashin hankulin da ke faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma tsakanin Maiduguri Adamawa Yobe da kuma arewa maso yamma kamar Zamfara Katsina Kaduna da ma jihar ta Sokoto da yanzu abin ya dawo da baya-bayan ga to gaskiya abin ya yi muni ina roƙon Allah ya kama ƙashin ta ta shan kullun da kuma garkuwa da jama'a domin karɓi kuɗin fansa ina kira ga sarakunanmu shugabanninmu tun daga matakin ƙananan hukumomi har zuwa sama na tarayya da jami'an tsaronmu da mallamanmu duka mu sa Allah gaba mu ci gaba da salati da istighfari da roƙon Allah ya kama ƙashin ta ta shan kullun abula ukun da ke rawa kasa ta Najeriya musamman arewa nagode mai magana Kasimu Ali da donon matasan asara a jihar Sokoto
to yanzu kuma sai shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice an samu karin wasu kasashe hudu da suka tabbatar da bullar coronavirus a karan farko yayin da kasar Italy ta rufe makarantu har na tsawon kwanaki 10 kasashen da suka hada da Chile da Hungary da Poland da kuma Slovenia dukkan sun bayyana bullar cutar cikin su a jiya Laraba batun kasar Hungary ya shafi dalibai biyu akan ayan kasar Iran yayin da batun Slovenia kuma wanda ke dauke da cutar ya taba tafiya ne zuwa Morocco da Italia an kama wata mata da ake yiwa wato da ke yiwa rundunar sojin Amurka tafinta da ke zauna a Iraki ana tuhumarta da laifin bayar da sunayen muhimman masu leken asiri ga wani dan kasar Laban da ake zargin su da alaka da kungiyar ta'addanci ta Hezbollah
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumar da ya karanto labaran duniya sai Solomon Abo da kuma injiniyan mu na wannan lokaci Daniel Smith ni ce Aisha Tusle ku yi ni lafiya.